sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 8 ga watan Mayu na shekarar 2020, wanda ya daidai da 15 ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba da kanin labarai.
To, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsadan bakin haure da mayar da juna sanya ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace akan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin dakile COVID-19. A Najeriya kuma ƙasar ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin ƙasar.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkar tsaro sun fara tsokaci akan halin da ake ciki a yankin tafkin Chadi dangane da sabon salon daukan matasa da kungiyar Boko Haram ke yi.
Kina wannan mutanen ba za ka ce ba ka'ida da su ba, kowane lokaci suna yi abin da nasara ke cewa reorganization, suna sake salo.
Haka kuma za a ji cewa wasu mahara 'yan bindiga sun hallaka mutane a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Muna tafa da ƙarin bayani, sannan muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Daga bisani muna tafa da shirin falalan watan Ramadan, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsanan bakin haure da mayar da juna saniyar ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Antonio Guterres ya kira ga kasashen duniya baki daya a kawo karshen kalaman kiyayya a fadin duniya. Cutar mai yaduwa ta yi sanadiyar da shugabannin duniya da ma talakawa suna zargin kungiyoyi a kan barkewar cutar. Sautari ana keɓe bakin haure da 'yan gudun hijira cewa su ne mafarin wannan cutar, har ma akan hana su samun kiwon lafiya, inji Guterres. Ya ce ana auna 'yan jarida da masu kwarmato da ma'aikatan kiwon lafiya da na ayyukan ceto da ma 'yan rajin kare haƙƙin bala'adama akan aiki da suke yi. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana yawan alakanta yawan shekaru da wannan cutar akan yanar gizo. Ana cewa tsofaffi ne suka fi harbuwa da wannan cutar. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga kowa a ko'ina a fadin duniya da a daina irin waɗannan kalaman tsano da kiyayya, a kiyaye mutuncin juna, kana a tausaya wa juna. Akwai kimanin sama da mutane miliyan 3,800 da ke ɗauke da cutar a fadin duniya, kana wasu 259 sun rasa rayukansu. Shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace akan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin dakile COVID-19, kana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan Yuli. Wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta Allah. Tsarin na da muhimman matakai guda 3. Matakin farko, za a bude wuraren cin abinci da shagogin shan shayi, amma kuma masu zuwa ba za su fi mutum 10 ba a lokaci guda. Za a bude makarantu da kuma filayen wasanni. Idan ba a samu sake bullar cutar ba, Australia za ta kai ga mataki na 2, inda za a bude wuraren motsa jiki da gidajen sinima da wuraren ajiyar kayan tarihi, wanda nan ma masu zuwa ba za su fi mutane 20 ba a lokaci guda. A mataki na 3 kuwa, za a ba da daman yin taruka na mutane 100, kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu. Za a kuma fara tafiye-tafiye a cikin ƙasar da kuma takaita bulaguro zuwa ƙasar waje da zai hada da jiragen sama tsakanin Australia da New Zealand. Hukumomin jiha da na yankuna su ne za su yanke shawara akan lokacin da za a fara aiwatar da waɗannan matakan. Ƙasar Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin ƙasar. Matakin da aka ɗauka a ranar Litinin na zuwa ne bayan makonni na rufe harkoki a faɗin ƙasar, wanda ya yi wa miliyoyin kasuwanci illa. Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta kwanaki 35 ne a Abuja da Lagos da Ogun bayan umarnin shugaba Muhammadu Buhari a makon da ya gabata a wani jawabi da ya yi wa ƙasar. shugaba Buhari ya yarda cewa hana mutane gudanar da ayyuka yayin illa ga tattalin arzikin Najeriya musamman a bangaren kananan ayyuka da sai an yi su a kullu yaumi. Sai dai shawarar sassauta dokar hana fitan na zuwa ne a lokacin da ake ƙara samun masu kamuwa da cutar COVID-19. Alƙaluma da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC ta fitar adadin yaninka a makon da ya gabata, inda mutane sama da 2,500 suka kamu ya zuwa ranar Litinin.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A inda rahotanni daga kasar Chad ke cewa kungiyar Boko Haram ta fara yunkurin samar wa kanta sabbin dakaru daga al'ummomin kasashen tafkin Chad. Manazarta sha'anin tsaro na cewa wannan ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da gagarumar kakkabar da sojojin Chad suka yi wa kungiyar ta Boko Haram a watan jiya. Sai dai sun gargaɗi gwamnatocin yankin da su ɗauki mataki. Ilin murya Amurka a Yamai Sula Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin farmakin da shugaba Idris Deby na Chad ya jagoranci kai wa Boko Haram a kewayen tafkin Chad, rahotanni ke cewa kungiyar ta shiga yunkurin maye guraben mayakan da suka sheƙa lahira a sanadiyar wannan gagarumar kakkaɓa a yankin Difa da ke ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da ta'addancin Boko Haram. Kungiyoyin cigaban jama'a na da masaniya a game da faruwar wannan al'amari, kamar yadda wani jagoran su Mara Mamadu ya bayyana min.
Muna da yakinin cewa labarukan da muka samu da muka tabbatar cewa Boko Haram din bulbulin nasu da ɗaiɗaiku da suke nan suna shigowa cikin yankin kamar Niger har ma da Chad, su kashe mutane in suka samu matasa kamar wanda da fara yake cewa Bravalis kamar 'yan shekara 15-20 wannan tafiya suke da to wannan duka nazarin da muka musu dai da ƙarfi suke kai mutane, kuma a yanzu matasa da kansu ba su iya shiga idan da dole ne suke so su kai shi.
Askarawan Boko Haram akalla 1,000 ne kasar ta Chad ta ce ta yi nasarar hallakawa a yayin farmakin na Kolar Roboma. Abinda ake ganin ya zo Boko Haram da bazata, saboda haka ba abin mamaki bane idan kungiyar ta bullo da wannan shiri mai kama da matakin huce takaici akan al'umma, inji mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasim Abdulrahman.
Wannan ba abin mamaki bane biyu bayan raunin da ita kungiyar ta samu na rarrabo Kano da kuma farmakin da sojojin Chad da na Nigeria daga baya-bayan nan da na kasashen Niger da kamar suka kai na matsakamin ganin sun karya lagwanta. Ana ganin lagwanta ya karya, amma kuma ga alama wata sabo husa ce.
To sai dai a ra'ayin mai bin diddigin al'amuran yau da kullum a kasashen yankin Sahel Kakatu da Gwani Mamadu, halin da ake ciki a yau a yankin na tafkin Chad wani abu ne da ke buƙatar taka tsantsan.
Sai lokacin ana ce a sun rage basu da ƙarfi suke hutowa suke ba ma mutane mamaki. Tunda mutum guda yana yaya sa harshashi ko bomb cikin shi yuzo cikin kasuwa, amma yana yaya kashe mutum 20-30 kenan. Wannan mutane ba za ka ce ba ka'ida da su ba, kowane lokaci suna yi abin da nasara ke cewa reorganization, suna sake solo
yaƙi makamancin wanda kasashen tafkin Chad ke kafsawa da 'yan ta'addan Boko Haram. Wani abu ne da masana suka sha nana ta cewa wajibi ne a ɗai ɓangare a ɗauki matakan kyautata rayuwar jama'ar yankin da ke cikin wannan tashin hankali a maimakon amfani da ƙarfin soja kawai.
Wani lokaci wani da dole ake kashi, wani lokaci yunwa take kashi, wani lokaci rishin sana'a, wani lokaci kuma rishin fahimtar addini. Don shi yasa ne mu muna kira ga duk kungiyoyin farar hula kuma da masu kare haƙƙin ɗan adam da hukumomi mu haɗu kar mu bar Boko Haram su samu da yi rikirtar mutane ko su ɗauki mutane nan su sake dawowa su cin mana.
Yunkurin jin matsayin gwamnatin Niger akan sabon salon da Boko Haram ta sa gaba ya citira. To amma a wani abin da ke kama da matakin zuba ido akan abubuwan da ke kai kawo, wata majiya na cewa a baya-bayan nan hukumomi sun kafa dokar hana shiga kewayen tafkin Chad tare da rufe wasu daga cikin kasuwannin yankin Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba ya sake dawowa da cigaban labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wurin kira ga tara kusan dala biliyan 7 domin daƙile ɓarnar da COVID-19 ta haddasa. Shugaban ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wa muryar Amurka cewa kwaskwarimar da aka yi wa tsarin yaƙi da cutar coronavirus zai auna ƙasashe sama da guda 9 da suka haɗa da Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Togo da kuma Zimbabwe. An tara dala biliyan 1 tun cikin watan Maris, kana Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga ƙarin taimako domin agazawa ƙasashe matalauta masu fama da coronavirus. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya duniya Antonio Guterres ya ce an gina tubali mai kyau, akwai bukatar a dora akan aikin da aka yi. Shugaban ayyukan taimako na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock ya faɗa murya Amurka cewa tsarin na Majalisar Dinkin Duniya ya bada muhimmanci ga kasashe 50 a nahiyar Afirka da Gabas ta Tsakiya, har ma da kasashe masu yawan 'yan gudun hijira kamar Venezuela da Haiti da kuma Bangladesh. Wasu shugabannin ayyukan agaji sun yi kashedi cewa ana buƙatar aiki da kuɗi daga kasashe masu arziki da kuma ɗaiɗaikun mutane masu hannu da shuni domin tunkarin annobar da kuma yunwa da ake fuskanta a wasu kasashe. Daga ƙarshe, kasar Venezuela ta nuno hoton bidiyo da a ciki wani dan kwangilan Amurka Aaron Berry yake cewa an auna shugaban Venezuela Nicolas Maduro a wani samame da aka dakile a ranar Lahadi. Wannan ne bidiyo na biyu da gwamnatin Venezuela ta fitar da zummar nuna tambayoyi da aka yi wa Berry da abokinsa Luke Denman, jami'in tsaro dan kwangila. Dukkanin su tsofaffin jami'an tsaron Amurka ne na musamman. A cikin bidiyo da aka nuno a jiya Alhamis, Berry ya ce an kuma auna ma'aikatan leƙen asirin Venezuela da kuma hasumiyar filin saukan jiragen saman ƙasar. Shugaba Maduro ya hakikance mutane biyun suna aiki ne bisa umarni daga fadar White House. Shi ko shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa Amurka ba ta da hannu a wannan samamin da aka kai a Venezuela.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. A Najeriya, yayin da harkar tsaro take ci gaba da taɓarɓarewa a arewacin ƙasar, musamman ma a jihar Katsina, wakilinmu na Katsina Sani Malumfashi ya rawaito cewa mahara 'yan bindiga sun harbi DPO na Faskari, suka kashe mutane uku tare da kai hare-hare a wasu yankuna, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Sunana Khalid Adamu, Basar Local Governance. Abinda ya addabi yankin mu ya zama mana ruwan dare yankin kidnapping din nan. So akwai annanmu da za su yi aure a nan yan kara, ana dibi ɗauran auren su, aka suka zo har cikin gidan suka ɗauke mana su. Maganar da ake yanzu hakuɗin da suka ce a basu an kai musu, amma har zuwa yanzu ba su isa ba. An gama wannan da kwana biyu, kuma still suka sake zuwa suka ɗauki mutum uku. Shiru har yanzu a ƙaramar hukumar Faskari babu tsaro. Kullum duk wanda ka sani yana kwance ne cikin zillimi, yana tunanin za a iya zo har cikin gida.
Yanzu garin da yake daga bakin watsari idan ka yamma za ka samu gari wanda yake dauke da waɗannan 'yan sanye da kayan sojoji ba wai da wani abu ba, da bindigoginsu. Yanzu haka in aka yi ta wajen garin da sai ana yi su suna ta yawo da bindigoginsu, ba noma ba zai yi ba. Tsakanin sun je bakiya yanzu akwai wani kusan ma profesa ne sun kashe shi a bakiya. Cintai sarki duk sun kashe mutum biyu. Sabbin matsara ba a rasa mutum huɗu wa'anda suke jiya, ya so da sun kashe mutum guda. Yana nan asibiti yanzu haka ba zare kuma sun ɗan wata binta da ita. Akwai jama'a yanzu wajen su aƙalla sun kusa kai mutum 20.
Ta bakin wasu mutane biyu kenan a yankin ƙaramar hukumar mulki ta Batsari da Faskari waɗanda abin ya shafi 'yan uwansu. Kan hakan ya sanya na gana da kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sanusi Buwa. Rake ɗe an kai farmaki a nan ƙaramar hukumar mulki ta Faskari har an harfi DPO da kuma wasu mutane da aka kashe su da kuma dai 'yan sace-sacen da aka yi a Sabuwa da kuma nan wajen Batsari. Ellare, ko me za ka ce game da wannan al'amari?
Labari aka samu cewa ga su nan 'yan ta'adda su tare hanya. So DPO ya yi jagoran 'yan sanda su je can je su kai masu farmaki. To a sai ba su sani ba sun musu kwanton ɓaura suka zo suka bude musu wuta tun ma kafin su isa asalin inda aka ce sun tsare hanya. Daga nan shi DPO aka halle shi, amma mutanen da aka kashe a wannan karkaran a yaren guda uku ne ba biyar kamar yadda mutane ke cewa ba.
Kai wajen Sabuwa kuma an ce an ɗauki chairman ne ko na ƙaramar hukumar?
Ba chairman ba, head of admin ne na ƙaramar hukumar. Babu chairman na local government.
Zuwa yanzu kun mutanen ka sun iya kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika?
Muna nan muna aiki a kai saboda irin wannan laifi na sata mutane laifi ne wanda ya kamata a yi cikin natsuwa. Din ba haka ba sai a sa rayuwar shi wanda yake cikin wannan halin cikin hadari. Saboda haka muna bin matakai da suka cancanta mu tabbatar ba mu sa rayuwar shi cikin hadari ba. Mun gano shi, mun dawo da shi, kuma mu samu uzurin kama waɗannan ɗan ta'adda.
To mutanen a basari nan sun koka domin kusan kullum ba a wata kwana ɗaya biyu zaka ji an ce sun kai farmaki a nan basari, kuma har sun koka cewa ana ganin su ma da rana suna kwanci a gindin bishiya da bindiga. Akwai wani yunkurin da aka yi na ganin cewa wannan baya au?
To maganan ana ganin su da rana, an gan su da rana wa suka zo suka gaya ba. In su gan su da rana suna gindin bishiya su zo su gaya wa jami'an tsaro. Akwai ɗan sanda Ofada, akwai sojoji a area bazari. Ƙauyukan nan suna da yawa cikin daji. Akwai jami'an tsaro, akwai sojoji a bazari. Akwai ɗan sanda Ofada, camp ɗin Ofada yana wurin. Jirgin sama mana Air Force na patrol a wannan area.
Yallaɓe suka ce kuma galibi sukan fito cikin dare ne, kuma a wannan lokacin kila zai ɗan yi wuya a samu jami'an tsaro ga cewa su masu.
Kamar maganar fitowa cikin dare gaskiya ne, kuma ƙauyukan nan suna da yawa. Wayansu ƙauyukan ma kafin a kai ga ƙauyukan za ka kai jiye da awa ɗaya, wani lokaci awa biyu, ana tafiya cikin daji hanyar da ba ta da kyau, yana da hali da sauransu. Sai su ba da shirin inda suke a zo a sace su saboda araba kuɗi. Saboda haka jama'a ya kamata haɗa kai gaba ɗaya a taimaka wa jami'an tsaro. Harkan tsaro ba harka ne na 'yan sanda kawai ba.
Ta bakin kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina kenan, CP Sanusi Boba.
A gaida Sani Malumfashi, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ɗora ne kan batun da muka taɓo a makon da ya gabata na ƙoƙarin da ƙasashen duniya ciki har da Amurka ke yi na maido da harkokin yau da kullum, bayan matakan da aka ɗauka na hana zirga-zirga domin yaƙi da annobar coronavirus, inda nan Amurka tuni wasu jihohi da dama suka fara buɗe harkokin kasuwancinsu. To sai dai hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce a yi hattara. Yau batun da za mu tattauna kenan a shirin na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo.
The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased
approach. Hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan, yayin taron manema labarai da hukumar ke yi a kullum kan cutar corona, wanda take wallafawa a shafinta na YouTube, yake cewa yiwuwar a sake komawa mataki na kulli abu ne da zai iya aukuwa idan kasashen duniya ba su bi matakan da suka dace ba ta hanyar yin takatsantsan da kuma bin lamarin daki-daki. To tun dai a makon da ya gabata, wasu jihohi a nan Amurka suka fara maido da harkokinsu na yau da kullum, bayan da aka kwashe makonni ana zaman gida sanadiyar cutar COVID-19 wacce ta mamaye duniya. Ya zuwa jiya Alhamis, jihar Florida wacce yanzu adadin masu ɗauke da cutar ya haura 37,000, yayin da waɗanda suka mutu ya kai 1,600, kamar yadda kwamitin daƙile yaɗuwar cutar a jihar ya wallafa a shafinsa na yanar gizo. Na daga cikin jihohi da suka fara maido da harkokinsu na yau da kullum, na kuma tuntuɓi Dr. Nasir Ɗanmowa, ɗan Najeriya da ke zaune a jihar ta Florida, inda ya yi min ƙarin bayani.
To gaskiya nan sun akwai wurare kamar in ka je shaguna haka kamar irin su Walmart, za ka ga da dama su suna amfani da wannan ƙa'idar da aka ba cewa a abin nan a sa wannan takunkumin fuska ɗin. To amma kuma gaskiya akwai waɗanda ba su bin wannan ƙa'ida ɗin. Amma dai waɗanda ke bin ƙa'idar ta haya, musamman waɗanda ke shekaru kamar waɗanda suka hauri shekara 60 haka, za ka ga su suna bin ƙa'idar sosai gaskiya bisa ga irin matasa.
Wato na fahimce ka dai kamar wasu jihohin sun ce tilas ne ma sai mutum ya sa waɗannan ƙyallaye, kamar nan a Florida ba mai da shi ya zama lallai tilas sai mutum ya sa ba kenan.
A ba mai da shi dole ya zama sai mutum ya sa an ba da shawara kamar sun mace kamar shawara haka.
To sai dai ofisoshin gwamnati da makarantu ba su shiga jerin wuraren da ake buɗewa ba, a cewar Dr. Ɗanmowa.
Na gwamnati hayyar inda ba kamar asibitoci ba gaskiya hayyar yanzu ba buɗe suke ba. Irin asibitoci suna buɗe kare irin makarantu ne haka abin nan duk hayyar yanzu fiske kuma ba a sa ranar musamman masu makarantu ne ma an ci har zuwa ɗari shekara ba za a dubi su ba. To akasari dai irin wurin sana'a ne na masu zaman kansu kamar masu aski da masu abinci yakan da abinci kuma duk da yake an ce a buɗe ɗin su masu abinci abin da suke yi wannan take out na wanda za ka siya sai a zuwa kamar.
Eh wato ka ɗauka ka tafi gida da shi ba?
Ko kuma a kai kana gida a kai mai da mutu kasafin na masu kai abincin nan.
Dr. Nasir Damo kenan dan Najeriya da ke zaune a jihar Florida a nan Amurka. To ita dai jihar Georgia da ke kudancin Amurka kusan ita ce ta gaba-gaba wajen maido da wasu harkokin kasuwancinta bayan wani lokaci da ta kwashe a kulle. Shamsuddin Magaji wani dan Najeriya ne mazaunin jihar ta Georgia.
A shagunan da na je dai sofa na ga ana layi wato kananan kenan inda ake siyar da abubuwa ana layi a waje sai su kira mutane suna sanye da takunkumin fuska sai a kira mutum ana kira mutum ɗaya su shiga in suka shiga sai su siya abinda suke so siya in sun kare sai a kara ce ma wani ya kara shigowa a inda na ga a kananan shagunan kenan amma a manya kamar irin su Walmart haka kaga ba mutane na shiga ba sai an tsayar da su ba so za ka ga dai kowa na harkar shi wasu suna da takunkumin fuska wasu ba su da shi.
To kamar lokacin da ka je waɗannan shaguna da ka ambato shin kaga ana tururuwa ana lokacin shiga koko dai ana yi ne abin a tsanake cikin tsari?
A'a gaskiya cikin tsari naga aka yi don sai da na fi minti 30 ina waje ina kan layi kuma mun ba da tazara gaskiya. In na farko ya gama wanda ke gabanka sai a ce mutum ɗaya ya shigo in mutum ya shiga ya gama sai ya shi in ya fita sai a ce wani ya ƙara shiga to a cikin shagon za a ga ba za ka ga mutane da suka wuce guda uku ba a lokaci ɗaya so in mutum ɗaya ya fita sai sun zama biyu kenan sai a ce mutum ɗaya ya ƙara shigowa so ina kan layi da face mask ina har aka kira ni aka ce nima in tawo in shiga.
Shin ka gamsu da matakan da ka gan ɗauka wajen daƙile yaɗuwar wannan cuta misali idan aka ce a buɗe wuraren kasuwanci da harkokin yau da kullum?
Gaskiya tsarin nan ya gamsar da ni don dole in ba a ɗau mataki ba ka gani mutane suka fara cuɗanya ka ga ba a san yanda shi wannan cutar zai iya shiga jikin mutum amma gaskiya inda na gani gaskiya tsofa abin ya burge ni sosai.
To ya zuwa jiya Alhamis ita dai jihar na da mutum sama da 30,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar sannan 1,340 sun mutu a cewar hukumar kula da lafiyar al'ummar jihar yayin da hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta CDC a Amurka ta ce mutum kusan 1,200,000 ne suka kamu da cutar a ƙasar kana sama da 70,000 sun mutu ya zuwa jiya Alhamis. To masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakin da aka ji muryoyinsu da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren Namo da Zamfara. Matakin saida takunkumin rufe fuska cikin farashi mai rahusa da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka abin ayaba ne domin haka zai taimaka wajen yaƙi da cutar corona a ƙasar. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi koyi da takwararta Nijar. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Aminu Priol Baban Yusra Maraɗi Nijar. Ya ce salam dan Allah ku bani dama kamar yadda kuka saba bani in faɗi abin da ke ci min tuwo a ƙwarya. Ina kira ga shugabannin Nijar da Najeriya ku dubi girman Allah ku dubi halin da talakawanku suke ciki kun hana su ibada kun hana su kasuwanci abin ya zame musu 10-19 ga rashin kasuwanci ga rashin ibada kai abin ba a cewa komai sai dai Allah ya shige mana gaba. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Isuhun Iyala Faki. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta bar jama'a su ci gaba da harkokin su na yau da kullum, kamar zuwa sallolin juma'a da coci-coci da tarukan jama'a kamar yadda aka saba yau da kullum, ganin yadda duk irin matakan da ake dauka akan cutar coronavirus COVID-19, amma kullun sai ƙara yaduwa take yi, sannan kuma an jefa jama'a cikin mawuyacin hali. Don haka a bar jama'a kawai mu je mu roki Allah, Allah yayi mana wannan masifa. Sako na gaba na Aishatu, matar Comrade Baffa Haruna Bajogane, tace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fata Allah ya sa farashin kayayyakin masarufi ya sauka ƙasa kamar yadda aka samu saukar litan man fetur a Najeriya, ta yadda al'ummar ƙasar mu za su samu siya cikin sauki. Sai sakon mu na ƙarshe wanda ya fito daga Malam Ahmed GRA Katsina, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Abun kunya baya karewa a jihata Katsina. Wai matsalar wutar lantarki har gidan gwamnatin jihar Katsina, inda zaka ga wani bangare da wutar NEPA, wani bangare kuma babu, wata irin ɗabi'a ce. Ya kamata gwamna Masari ya binciki wannan lamari, domin ga dukkan alamu akwai wasu masu hana ruwa gudu a cikin wannan gida ta hanyar musgunawa wani bangare domin wata manufa mara amfani. Muna fata Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa, amin.
A gaida Aishatu Sule, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga malam da falalar watan Ramadan.
Sunana Suleiman Abdullahi, kiran da zani ga musulmi na duniya, musamman mu Najeriya, wa'anda Allah ya sani musulmin Najeriya ya kamata ya gane cewa haƙiƙan Allah mai amsa addu'a ne, don akwai buƙatun da muka sa gaba Allah ya biya mu musu. Amma mun samu matsaloli cikin wannan al'amura namu na Najeriyance. Ina kiran duk musulmi mu ci gaba da ƙarfafa addu'a cikin wannan dama da Allah ya ba mu ta wannan a wannan wata. Ubangiji ya zanna da ƙasar mu lafiya, arzikin da yake mu tasgaro Allah ya hada mu da shi, ya ba mu wadata mai amfani, ya sa mu rayuwar mu albarka, ya amfani zuriyar mu maza da mata, Allah ya sa mu gama lafiya, ka sa mu iko ka gaya mu Allah damuwar da kake ciki. Muna ma shugaban ƙasar mu addu'a kyakkyawan zaton da muke mashi, Allah ba shi ikon cika ma 'yan Najeriya shi. Muna addu'a matsalolin da suke damu mu Allah ya mana maganin su. Yana da kyau cikin dare a ƙara zage damtse a ci gaba da addu'o'i a cikin dare. Da sadda duk mutum ya tuno damuwar da ke gaban shi, yana iya gaya ma Allah, matsaro yana ɗauke da azumi. Allah ya samu dace. Ya mun laili in an samu iko ko karatun Alƙur'ani, in an samu iko. Insha Allah. A wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a kasan nan, Allah ya zauna da mu lafiya kuma ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu, Allah ya samu amfana da shi don muna da ruhin asiri kasan nan.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsanan bakin haure da mayar da juna saniyar ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Antonio Guterres ya kira ga kasashen duniya baki daya a kawo ƙarshen kalaman kiyayya a fadin duniya. Cutar mai yaduwa ta yi sanadiyar da shugabannin duniya da matalakawa suna zargin kungiyoyi a kan barkewar cutar. Sau tari ana keɓe bakin haure da 'yan gudun hijira cewa su ne mafarin wannan cutar, har ma akan hana su samun kiwon lafiya, inji Guterres. Ya ce ana auna 'yan jarida da masu kwarmato da ma'aikatan kiwon lafiya da na ayyukan ceto da ma 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama a kan aiki da suke yi. Shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace a kan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin daƙile COVID-19. Ghana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan Yuli. Wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta Allah. Kasar Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin kasar. Matakin da aka dauka a ranar Litinin na zuwa ne bayan makonni na rufe harkoki a fadin kasar wanda ya yi wa miliyoyin kasuwanci illa. Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta kwanaki 35 ne a Abuja da Lagos da Ogun bayan umarnin shugaba Muhammadu Buhari a makon da ya gabata a wani jawabi da ya yi wa kasar. Shugaba Buhari ya yarda cewa hana mutane gudanar da ayyuka ya yi illa ga tattalin arzikin Najeriya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar, ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare.